بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول وعلم إبكي ليساكي هذا أمو أولم ينمتي نليتنون شاب يرقوة ذو القعدة shekarata 1438 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine bakwai ga watan 8 na shekarata 2017 a lissafin miladiya. Za mu tashi yau a darasinmu na 49 a karatun da muke na littafin Fadlul Islam na Shaykhul Islam محمد بن عبد الوهاب قال هذا شرح سنمان صالح علي الشيخ منا بابي نبيو هر ينزو عن اللتافي ديكي مغانا أكان وجوب الدخول في الإسلام وجب سن شقاء الدين المسلم عند يا قومنا ayoyi guda uku da hadisai guda biyu ya nakalto mana kuma wasu maganganu ko da ke hadisai guda uku da kuma maganganu na magabata a ciki. To har yanzu mun gama aya ta farko da ta biyu, yau za mu tashi akan aya ta uku a wannan littafi gurgurdan da sharhin Malam Salih Ali Sheikh yake. Za mu tashi inda yake وقولillahi ta'ala ko qaulullahi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Na'am. Bismillah.
Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu ala rasulillah. Yaqul ash-shahihu hadithullah wa faqa. Qala qaulillahi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الآية. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. هذه الآية فيها الدليل على أن صراط الله جل وعلا واحد. أن صراط الله جل وعلا واحد.
نعم.
قال: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه.
نعم.
ووجه الدلالة من الآية على الباب أن الله جل وعلا أمر باتباع هذا الصراط بعد أن بينه قال: وأن هذا صراط مستقيما. والإشارة وأن هذه إشارة إلى أمر واضح بين يعرف به، لأن تعريف الشيء يحتاج إلى عبارة تدل عليه. فأن إذا قيل عرف مثلا ما هو الهواء يحتاج إلى عبارة تدل عليه. ما هو مثلا اللحم؟ ما هو الإنسان؟ ما هو الطائرة؟ إلى آخره.
طيب. كمان ده مكذيم. وانا اتسي آية أكو. تكين آية ان ده مالي كبه حجة ده سوء كان واجب تن شقاء الدين المسلم. دك آية ان ده سكة قباتة ودابيو. Kowanne in ba ku manta ba, mun yi bayani kamar da malam ya rubuta, mun karanta abin da ya ambata mana dangane da yadda aka fahimci wajibcin shiga musulunci daga wannan ayar. Ayar farko: wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falam yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Aya ta biyu: inna dina inda Allahi al-islam. To aya ta uku kuma ita ce wannan, wanda duka dai ayoyin suna nuni akan tilas ne, wajibi ne mutum ya karɓi musulunci, ya yi musulunci, domin in dai har yana son tsira gobe kiyama, to Allah ya faɗa cewa addinin da ba musulunci ba Allah ba zai karɓa ba. Kuma shi Allah shi ne mai karɓar, shi ne mai hisabi, shi ne mai aljanna, shi ne mai wuta. Haka ko dai a yi abin da ya faɗa ko kuma a rasa abin da yake bayarwa. Don haka abinda ya ambata shi ne musulunci shi kadai shi ne abinda zai karba a matsayin addini, kuma mun yi bayanin da fuska biyu da zaka fahimci waɗannan ayoyi cewa in ba musulunci ba Allah baya karba me ake nufi sunan addinin ka lalle ya zama musulunci in kuma sunan addinin ka ya zama musulunci to dole abinda zaka yi na addinin shi kuma ya zama shine musuluncin da aka sani wannan ita ce ma'ana ta biyu kullum ina nan tantance ina son mu fahimce su ta haka wannan babin zai ma aiki har ka gane shi da ya kamata yawa yace wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah madaukaki wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan ita ce ayata uku a jerin wasiyoyi da Allah madaukake mana a ƙarshen suratul an'am bayan ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wa la taqtulu an nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dhalikum wasaqukum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu mal al yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awfu al kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idha quntum fa'dilu wa law kana dha qurba wa bi ahdi Allahi awfu dhalikum wasaqukum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqukum bihi la'allakum tattaqun wannan ita ce aya ta uku kamar da muka ji a cikin ta Allah madauki yana fadi wa anna hadha sirati mustaqiman kuma bayan wadancan abubuwa da aka ambata an fara magana akan tauhidi kar a bauta wa kowa sai Allah sai sai ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an to a bauta wa Allah shi kadai kar a tara shi da kowa shi yasa wasu masu qira'a sukan karanta qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum sai su tsaya sai kuma alaikum alla tushriku bihi shay'an ma'ana wajibi ne akan ku kar ku yi shirka da Allah saboda alaikum din ta zama ismu fi'li amrin da zai ƙara ƙarfafa cewa umarni ne da yake shiga cikin wannan abu cewa kul wani ya bauta wani wanda ba Allah ba wannan dai yana nuna mana muhimmancin tauhidi da yadda Allah ko ina in ya fara magana yakan fara da maganar tauhidi in bai yi kyau ba fa komai ya lalace wa mutum to sannan kuma bayan karɓar tauhidin da waɗancan dokoki da ya ambata girmama iyaye kar a kashe ƴaƴa saboda gudun talauci kar a kusanci alfasha ko wace iri bayyananniya da boyayya sannan kuma a kar a kashe ran da bai cancanta a kashe shi ba sai da haƙƙi sannan kuma yace kar a kusanci dukiyar maraya a sai da niyya ta ƙwarai har sai ya girma sai a bashi kayansa ma'ana in za a taba din ya zama da niyya ta ƙware ta juya masa dan kar ya yi masa hasara da sauransu sannan kuma ya faɗi Allah subhanahu wataala ya ce sannan ku cika ma'auni duk lokacin da za ku auna ku cika sawa'un za ku sayar ne ko ku kune masu saya a yi abu daidai wa daida kuma da mizani in abin aunawa ne wancan abin awo da kuma abin aunawa duk a yi shi da adalci Allah ce ba ma umartar mutum sai da abin da zai iya sannan ya umarni cewa duk abin da za ku faɗi gaskiya ko da ɗan uwanku ne abin ya shafa yawa duk abin da ya shafi wani ko ya shafe ka aka tambaye ka to ka faɗi gaskiya sannan kuma ya ce alƙawarin Allah ku cika shi bayan nan sai kuma ya faɗi wannan cewa wa anna hadha sirati mustaqiman a cikin wasiyoyi dai har yanzu da za mu ji cewa wannan umarni ko in ce wannan ita ce hanya ta Abdullahi ibn Mas'ud arwaito daga gare shi ya faɗi cewa duk mutumin da yake so ya karanta wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda akanta ya buga stamp dinsa na ƙarshe ayoyin da ba a saukar da wasu ayoyi a bayan su suka shafe hukuncin su ba to ya karanta waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul an'am su ne wannan da muka ji an faɗi hukunce guda goma daban-daban kuma kowanne an fara shi da tauhidi kuma sannan aka ƙare da maganar bin hanyar Allah ana kuma wannan nuna mana cewa lalle ka shiga musulunci to musuluncin kuma sannan ga irin hanyar da zaka tsaya akan sa lalle ka tsaya akan musulunci tare da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu shi wa anna hadha sirati mustaqima kuma lalle cewa wannan hanya ta ce mun taba magana ba sau ɗaya ba akan duk abin da aka raba shi zuwa ga Allah ko a Qur'ani Allah ya raba wani abu zuwa gare shi yace wannan nawa ne ko aka dangana masa aka ce rabu kaza na Allah ne baitullahi siratullahi ko ya dangana wa kansa kamar nan yace sirati hanyata to ana duba wannan abu idan ma'ana ce wato ba wani abu da ake iya tabawa ba in ma'ana ce aka ake iya sanin ta to wannan sifa ce ta Allah kamar ilimi Allah madauke ce ilimin sa jin sa ganin sa waɗannan menene ma'anoni ne ai ko ba wani abu ne da zaka sa kamar biran nan da zaka gani da makamancin su ba in kuma abu ne da ake taba shi da hannu a waje yake yana da zatinsa mustaqilla to wannan idafa ce ta tashrifi an dangana abin ne don nuna darajarsa da girman sa kamar da za a ce baitullahi to duk da cewa kowanne daki kowanne gida ma na Allah ne mallakarsa ne to a ware masallaci ko a ware Ka'aba a ce baitullahi wannan girmamawa ce ga Ka'abar girmamawa ce ga masallaci to haka nan da yace sirati wannan ma girmamawa ce ga wannan hanyar ko ba komai ko ba a hana ka bin wata hanya ba aka ce wannan ita ce ta Allah ya kamata kai kwadayin bin ta Allah ka kyalata wani to ballantana ya ji ga abin da ya ambata yace wa anna hadha sirati wannan ita ce hanya ta ya siffanta ta da halata kauni ha mustaqima wato wanda take a miƙe take a tsakiya babu karkacewa a cikin ta in ka bita to inda ake so a je zaka idan mutum yana neman hanyar zuwa wani wuri kuma sai ga hanyoyin guda uku wannan sai an yi dama an dan yi nisa sannan a dawo sai a je tsakiyar wannan kuma sai an yi hagu sannan an yi nisa sai a sake dawowa sai a je tsakiyar wannan kuma daga nan zuwa tsakiyar ta miƙe ta tafi wace ce tafi kusa wajen zuwa inda za a je wannan ta tsakiyar bayan doshe ce kamar yanzu wannan zancen da muke hanyar Allah doshe ce ba kwana ba ce ba sai an yi sha wata wahala sannan a zo kanta ba sannan kuma mai daraja ce an siffanta ta cewa ta Allah ce ba ta wani ba ce ai ba kumanta kuma hadisin Ibn Mas'ud akan wannan ayar ba da ya zo yake mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana layi dogo miƙaƙƙe da ya zana shi ya miƙe sai yake cewa hadhihi sabilullah wannan ita ce hanyar Allah sai kuma ya zana wasu zambiyoyi hanyoyi daban-daban da suka rabu da wannan ta tsakiyar suka yi wasu wuraren daban waɗannan kuma ya ce su ne as-subulu za mu ji ma'anar mai as-subulu ya gaya mana ana kuga wannan ya wasafta mana yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fahimci wannan ayar daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa so ake kabi abin da aka ce maka shine musulunci to anan zaka tsira wa anna hadha sirati mustaqiman to sai ce fattabi'uhu bayan fattabi'uhu me ma'anar fattabi'uhu kubita wannan hanya sannan kuma sai yace wala tattabi'u subula kada ku bi wasu hanyoyi daban wanda ba ita ba a ka'idar fahimtar dalalatul alfazi kun san malaman usulu suna da ka'ida sananniya cewa al'amru bishai'i nahyun an diddihi ko kun san wannan ka'ida me ma'anar ta duk abin da aka yi umarni da shi to hani ne akan kishiyarsa kuma sannan abin da aka yi hani akansa shi ma umarni ne game da kishiyarsa idan da Allah madauki cewa yayi mana wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu sai aka tsaya haka ba ce wala tattabi'u subula ba to da wannan ya isa ya wajabta mana bin wannan hanyar kuma a hana bin wata koda ba a ce wala tattabi'u subula ba kun gane abin saboda ne na farko ya ce tasa ce kar ku manta wannan ku rike shi sosai Allah ya ce da kansa yake wannan ita ce hanya ta ashe kenan duk wata hanya wadda ba ta Allah ba to koda Allah ya bada izinin yin ta koda akwai damar yin ta wannan da aka ce ta Allah din ita ce yafi kamata kabi kun gane abu dalili na daya kenan na biyu kuma ga umarni kuru-kuru an ce fattabi'uhu ku bi shi ma'ana ku bi ta ita wannan hanya abu na uku sai aka fito kuru-kuru aka ce kada ku bi duk hanyar da ba ita ba haka dalilan sun yi ƙarfi da yawa da suke wajabta mana lalle ashe wannan hanyar wajibi mu bi ta wannan ko ba a bayyana maka ƙarshen wajibin dalala kamar da malam zai kawo mana ba daga nan mun fahimci dalilin shigo da wannan aya da malam yayi ya kafa hujja da ita akan wajibcin bin musulunci ko ku riƙe wannan hanyoyi uku na fahimtar wajibin nan dame-dame idafar hanyar zuwa ga Allah umarni kuru-kuru da hani akan ma'ana kar a sabawa kar a bi wata hanyar daban wadda ba wannan ba abu na hudu ban tsaya ba ya ce in kuka bi waccan din to za ta kai ku su karkatar da ku daga bin hanyarsa fatafarraqa bikum an sabili sai ta ruba ku su ruba kanku daga bin hanyarsa ashe kenan lalle wannan dalilai guda hudu daga farkon ayar zuwa nan ya nuna mana hakika wajibi ne abi hanyar Allah wato addinin musulunci da kuma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da dai muka sani sai kuma ce zalikum wasaqum bihi wannan abin da kuka ji Allah ya ne muku wasiya da shi wasiya nan umarni to mun samu abu ne nawa kenan na biyar zalikum wasaqum bihi alwasiyatu anan daga Allah umarni ne cewa Allah yana umarta ku da wannan la'allakum tattaqun ko ku samu taqwa in kun yi haka za ku samu taqwa hanyoyi biyar daga wannan aya sun nuna mana lalle wajibi abi addinin musulunci kuma abi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-aya ita suratul an'am daga farko muna har zuwa al-ayati al-ayatu qala mujahid malam mujahid ibn jabrin ɗaya daga cikin ɗaliban abdullahi ibn abbas babban malamin tafsiri ya ce as-subulu abinda ake nufi da subul dinnan mun san subul jam'in sabil ne yawwa sabil guda ɗaya da yawa kuma sai a ce subul yawwa hanyoyi hanyoyi daban-daban ƙungiyoyi daban-daban mashaya daban-daban tunani daban-daban harkoki daban-daban ko matafiyoyi mazhabobi daban-daban duka yana cikin ma'anar wannan as-subul din to sai sai abinda ake nufi da as-subul shine sai sai al-bid'u wash-shubuhat ma'ana kada ku bi bid'o'i kada kuma ku bi shubuhohi wannan haka yake a malam ya nakalto daga tafsirin ibn kathir kuma daga tabari ya dauko asali a cikin tafsirin mujahid shi mujahid din yana da tafsirin sa yana nan an buga shi mujalladi ɗaya ne haka babba tafsirin mujahid shi kuma mujahid din dalibi ne direct dalibi ne na ibn abbas a wurin sai karatu yace babu wata aya ta qur'ani sai face ya karance ta abun ibn abbas kuma ibn abbas ya gaya masa ma'anarta duk wata aya ta qur'ani to kuma yana nan tafsirin nasa abu ge yana nan tintini an dade da buga shi dalibin ilimi da malamai suna amfani da shi to shi a can da na koma abin da ke cikin littafin tunda an ce tafsirin mujahid daga nan ya kamata a samu asalin nan can abin da ya ambata a can shine as-subulu kamar da yake anan shine al-bid'u wash-shubuhatu wad-dalalatu shine wannan ƙarin wad-dalalatu shine babu a nan wurin. To yadda yake a tafsirin Mujahid akwai ƙarin waddalalat. Me yake nufi kuma da wannan? Bid'o'i da shubuhohi da ɓata nau'i-nau'i. Duk wani abu bid'a, duk wani abu shubuha, duk wani abu wanda yake ɓata, to kar a bi shi. Shi ake nufi da as-subul, idan abin da Allah ke nufi wala tattabi'u al-bid'a wa shubuhati wa dalalati. Kar ku bi bid'o'i, kar ku bi shubuhohi, kar ku bi ɓata kowane iri. Me za ku bi? Ku bi abin da ba bid'a ba. Menene abin da ba bid'a ba? Sunna. Ku bi abin da ba shubuha ba. Menene abin da ba shubuha ba? Muhkam. Kuma haka ba abin da ke ƙuri-ƙuri mai yaƙini. Sannan kuma kar ku bi ad-dalalah, kar ku bi ɓata. Menene kishiyar ɓata? Shari'a. Don haka da shari'a da bin Qur'ani zahiran wa batinan, haka nan soshin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abi muhkam, abi abin da yake da yaƙini, abin da yake shubuha a rabu da shi, sannan kuma abi shari'a a rabu da ɓata. Wannan shi ake nufi da wan sabilullahi. An fahimci abin yanzu ya fito? Sai ce hadhihi al-ayatu fiha ad-dalilu ala anna siratallahi jalla wa ala wahidun. Wannan aya akwai hujja a cikin ta, dalili ƙuru-ƙuru akan cewa hanyar Allah ɗaya ce. Hanyar Allah ɗaya ce, ma'ana kenan ashe ba ta rarrabu irin yadda har Bahaushe zai ce ai diddodo ɗaya ake wa tsafi ba. Kamar da Bahaushe ke cewa ko ba ta rabu irin rabuwar da za a ce duk hanyar ma da ka bi wa'annan za ka dawo ba. Hanyar Allah ba haka take ba. Kun fahimci zancen da nake yi? Akwai wasu za ka ji suna faɗin cewa ai a ƙyale mutane man shi addinin nan fa fahimta ce, har ana cewa fahimta fuska ko ce kuma ra'ayi riga. Duk waɗannan abubuwan da suke nuna kowa ka bar shi ya faɗi abin da ya gada maka, kar ka soki wani saboda ya saba maka. To su masu irin waɗannan ra'ayoyin sukan faɗe shi don a kowane abu. Haka abin yake, kuma wajibi ne malamai su bayanin cewa lalle a harkar addini, kuma a harkar addinin a babin aqida musamman, to gaskiya guda ɗaya ce, ba ta rabuwa. A babin fiqhu akan samu saɓani, duk da konan ɗin ma gaskiyar guda ɗaya ce. Gaskiya ɗaya ce, abinda Allah ya umarni ne shi ɗaya ne, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ma guda ɗaya ne. Amma mukan samu saɓani wajen fahimta, wani ya fahimci wani abu saboda an halatta yin saɓanin a wannan matsala. Matsala ta ijtihadi ya halatta a yi saɓani. Ba lalle ne ya zama duk abin da nake fahimta kowa a cikin ku yadda yake in ya karanta Qur'ani haka zai fahimta ba, ko? Amma akwai abubuwan da suke ƙuru-ƙuru ba dama a fahimci saɓanin haka. An fahimci abu? To a matsalolin fiqhu ya halatta mu saɓa, amma kuma in dalili ya bayyana dole a ajiye ra'ayin kowa a komo kan dalili. Me yasa nake wannan zancen? Ko ina jin jiya ma a darasi muna wannan zancen? Akwai wani philosophical discussion tsakanin masu philosophy, masu ilimin falsafa. Shin gaskiya, akwai wani abu mai suna gaskiya tukuna? Ko babu? Masu philosophy akwai masu cewa babu wani abu mai suna gaskiya, komai is relative. Abin da nake gani gaskiya zai iya zama ba gaskiya ba a gun wani. Haka suka sa shi ne a ƙarshen bincikensu, kowa kawai duk abin da ya fahimta shi yake yi. Za ka shi yasa suka halatta kowa ya bauta abin da ya ga dama. Idan mutum ya bauta wa abu kaza zai ce to a hangensa wannan shi ne abin da ya kamata a bautawa. To wani kuma shi ma ya fahimci wani abin, ya hangi wani abin a nasa hangen, haka ya kamata shi ma ya bauta kuma a gunsa shi ne gaskiya. Don haka babu wani abu guda ɗaya mai suna gaskiya. Wani shi ne ra'ayin masu falsafa. Wani ra'ayin kun yarda da shi? Haka ba. Akwai wani video da ake yawo da shi yan kwanakin nan, na gan shi wani abokina ma da wani zance ya haɗa musu, na ga ya sauko shi a wani group na WhatsApp. Zancen da yake nunawa wani malami ne mai a jami'a ya shigo aji, sai ya aje wata bal a kan tebur, sai kira dalibai guda biyu, ɗaya na nan gefen, ɗaya na nan gefen, sai ce wannan bal ɗin ƙwallon ko abin nan kamar dai ya glove na duniya haka ya aje shi, saboda akwai ɗan mariki a ƙasa da ya riƙe shi irin yadda dai ake yin glove na abin nan taswirar duniya ko. Sai ce kai na nan gefen wannan kala ne wannan ƙwallon da aka ji a nan, ya ce fari ne. Kai kuma na nan ya tambayi na nan shi ma ya ce kai kuma wadda kala ne wannan, sai ce ai wannan ƙwallon baƙa ce. Har ya ce sai ya ce ‘yan ajin sauran su shiru, sai ke magana da waɗannan kuyi su tattauna su debate, har aka kusa a yi faɗa tsakanin wannan da wannan. Yaya ga abu ina ganin sa fari ka ce masa baƙi, shi ma wannan ya ce ya abu ga shi a gabana in ce baƙi ka ce fari, ya hana su zuwa kusa yadda za su taɓa. Sai can sai ya zo da kansa shi malamin, sai ya ɗau ƙwallon sai ya juya ta, sai ya tambayi wannan me ya ce, ya ce baƙa ce. Sai jikinsa ya sanyi, ya ce kai kuma me wannan, sai ya ce fara ce, sai shi ma jikinsa ya sanyi, sai ya ce to haka duk lamarin duniya yake. Abunsu su masu irin amfani da wannan abun da kawo misali da jan hankalin mutane, yanzu nan da nan sai ɗau hankalin sai ce okay haka ne fa, duk ra'ayoyin nan haka, duk opinions ne haka, yes, yadda kake ganin abu ba lallai zama haka wani yake gani ba. To kuma sai wannan ɗin haka ne a wasu abubuwa na duniya da fahimtar rayuwa, amma in aka ce ga addancen addini muna da abin nan revelation daga Allah ya sauka daga manzo Allah sunan ya zo mana da shi, to duk abin da ke cikin wannan ba shi ne gaskiya. In dai kai musulmi ne mai yadda da wannan Qur'ani, to dole ka yadda duk abin da Allah ya faɗa shi ne gaskiya. Ashe ko gaskiya guda nawa ce? Ɗaya ce. Don haka a musulunci gaskiya ɗaya ce, sawa'un a babun aqida da babun fiqhu. A babun fiqhu su ita ma gaskiyar guda ɗaya ce, amma me bambanci? Zan ba mu misali da hadisin da galibi malamai da suke magana akan tahammuli da haƙuri da saɓani suke yawan kawo shi, wannan kuma dama saboda wurin halaccin yin saɓanin ne. Hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a je yakin Yahudawan Banu Qurayza, ai duk kun san shi ko, yace wa sahabbai la yusalliyanna ahadun minkum al-asr illa fi bani Qurayza, kada ɗayan ku ya sallaci sallar la'asar sai a Banu Qurayza. To ya faɗi wannan abu bayan azab, sai ce kowa ya tafi unguwar da Banu Qurayza suke zaune a je can. Yana nan unguwar tana nan har yanzu, ya zama ma cikin garin Madina yanzu, da tana da nisa. To da suka tafi akan hanya, sai lokacin sallar la'asar yayi, sai wasu suka ce to ai kuwa tunda lokacin sallar la'asar yayi wajibi mu tsaya mu yi sallar la'asar sannan mu wuce. Sai wasu suka ce a'a, ga fa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana, kada wani ya sallar la'asar sai a Banu Qurayza. To sai wasu suka tsaya suka yi, wasu kuma ba su yi ba, sai aka taho haka. Da aka zo aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zargi kowanne daga cikinsu. Me yasa? Waɗanda suka ƙi sun tsaya ga nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kul aka yi kada a yi sallah sai an zo Banu Qurayza. Sai suka fahimci cewa wannan umumi ne wanda takhsisi ba zai shiga cikinsa ba, haka zancen yake kuma ba a saba shi. Kun san dai ma'anar wannan umumi takhsisi ba zai shiga cikinsa. Su kuma wadance suka ce a'a, umumi ne maksusun bi qabla dukhulil waqti, in mun je kafin lokaci ya shiga, in ko lokaci ya shiga to hukuncin da aka sani na ayi sallah akan lokacinta ya qadi ala hada, ma'ana shi za a bi ba wannan ba shikenan. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai soci kowa a cikinsu ba. Ashe kenan wanda ya waccan fahimta ya yi daidai, wanda ya wannan mata yi daidai. To wannan dalili ne na akan cewa a musulunci akwai abubuwan da akan saba a kansu. To amma wannan ya hana cewa a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abu daya da yake nufi, bai hana ba. Don haka nan izinin da ya ba su na asaba na raf'ul haraj ne, dauke laifi daga kansu, ma'ana wanda ya wancan fahimtar ba shi da laifi, wanda ya wannan ma ba shi da laifi. Kuma kada mai wancan ya zargi wannan, kada mai wannan ya zargi wancan. Amma maganar cewa akwai gaskiya guda daya wadda ita ce ake so a samu, tabbas akwai ta. don haka ko a babin fiqhu akwai gaskiya guda daya. In aka samu sabanin malami mazhabar malikiya ta ce kaza, mazhabar kaza sun ce kaza, wannan ya ce kaza, saboda suka kuma suka saba gurgurdan fahimta su ga hadisan da suka zo, ai wannan baya nufin cewa akwai gaskiyar guda ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi, amma dai fahimtar ta ce ba kowa ya samu ba, to wanda bai fahimci haka ba ba za a zarge shi ba. An fahimci abin da haka ba shi da laifi, ko kai ma karka ce dole sai an fahimci naka, wannan ma karya ce dole sai an sai ka fahimci nasa. Ashe ɗauke muku laifi ne akai ce ake nufi da wannan, amma baya nufin cewa gaskiyar ba guda ɗaya ba ce. Allah ka kun gane inda na dosa. Yawwa, da haka gaskiya guda ɗaya ce ko a babin aqida ko a babin fiqhu, amma a babin aqida ba a karɓar wani ra'ayi sai na gaskiyar nan guda ɗaya. A babin fiqhu ana yafewa mutum in ya saba ma abu na shi ne ainihin gaskiya, saboda iya abin da ya na ijtihadi kenan ya fahimta. An gane abin, zunubi ne ba shi da shi, amma baya kore cewa gaskiyar nan guda ɗaya ce. To yanzu zan canmu a wani babin muke, fiqhu ne ko aqida? Zan san aqida ne. Don haka kar a kawo wannan irin zancen cewa kowa ra'ayinsa za a karɓa. Ashe wajibi kai entertaining kowane ra'ayi, wajibi kai respecting kowane ra'ayi. Akwai bambanci tsakanin irin wannan maganganun, gani za ku riƙe ji suna faɗin sa yanzu, cewa kai respecting. An tambayi wani malamin a zamanin da yake cewa to ya kamata mutum ya gane, tunda kalmar respecting an fassara ta zuwa larabci shine ihtirami. La'alla shi Bature an ce respecting abu kar kai hayaniya dan an faɗa maka shi, kai jure ka haƙure ka zama tolerant akan sa, ba ana nufin ka bi shi ba ko? Yawwa, in wannan ya zo da ra'ayinsa kar ka ce dan me sai za ka ce kaza, kar ka hana shi faɗin abin da ya fahimta. To wannan abin a babin ijtihadi babu laifi, amma a babin aqida mutum ba zai zo ka ce la ilaha illallah shi kuma ya ce a bauta wa ise, sannan kuma a ce wai sai ka yi irrespecting wannan ra'ayin, ina ga ba a yi ma adalci ba kai ma, ko ba haka ba ne? Yawwa, to ya kamata a riƙa kula. Shi yasa aka tambayi wannan, me aka ce? Tunda kalmar respect in ka fassara ta da larabci shi ne ihtirami. Shi ne aka tambayi wani malami ya ce wasu suna ta faɗa cewa yanzu dole kowa a yi ihtiramin ra'ayinsa. Ice walau kana batilan nahtarimu, ko da abu ba daidai bane, kuru-kuru kafirci ne, sai ka ce eh ka yarda da shi, ko ba ka yarda ba dai a ce ka girmama shi, ba kalmar girmamawa. Amma dai kada ya zama ka yi tsananin da za ka hana mutum wato ra'ayinsa. Shi ya ra'ayi, tunda babu tilas a addini. An fahimci wannan? La ikraha fi din, ya fahimci haka zai shi ne addininsa, to kyale shi a kai. Karka tilasta masa sai ya bi naka, amma dai karka karɓi nasa, saboda nasan ba daidai ba ne. An gane abu? To sai ce hadhihi al-aya fiha ad-dalilu ala anna siratallahi jalla wa ala wahidun, hanyar Allah ɗaya ce ba biyu ba ce, la tata'addad. Don haka magana ta gaskiya ita ce al-haqqu wahidun la yata'addad, gaskiya ɗaya ce ba ta ta'addudi. Yawwa, saɓanin maganar masu falsafa. Qala, kuma ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, wannan hanya, wannan kai ita ce hanyata miƙaƙƙiya, ku bi ta. Wajhu dalalati min al-aya, fuskar da za mu fahimto meye ta ɓangaren da malam ya kafa hujja da wannan aya, alal babi akan wannan babi, meye sunan babinmu? Babu wujubid dukhuli fil islam, babi da yake magana akan wajibcin shiga addinin musulunci, wajibi ne ka zama musulmi, kai musulunci. To ta wacce hanya wannan ayar za ta yi amfani ga wannan babin da muke magana? Gashi sai ce anna Allah jalla wa ala, jalla wa ala amara bittiba'i hadha sirati, Allah ya yi umarni da abi wannan hanya. Ba'da an bayyanahu, bayan ku ya bayyana hanyar, bai ce abun ba sai da ya bayyana. Kun gane? Bai ce abi hanyar ba sai da ya bayyana ta, ta zama a bayyana take kowa ya santa, ba wanda za a yi istihadi sannan a gano ta ba ne. Yawwa, ƙuru-ƙuru kowa ya santa, sai ce to ita za ku bi. Wannan malamai suna cewa wannan hanya ce ta kafa hujja da ta fi kowace ƙarfi. Sai da ka nuna wa mutum abu sannan ka ce ya yi shi, sai da ka ilmantar da mutum abu sannan ka ce ya yi shi. An fahimci abin? Sai ce wa anna hadha, dukkan wanda aka yi masa ishara zuwa ga wani abu to dole ya san shi na farko an tabbatar da yana da idan gani an tabbatar da yana da hannun tabawa an tabbatar da yana da hankalin riska an tabbatar da yana da kunnen ji kuma sai aka yi ishara zuwa ga wani abu abin nan ana ganin sa da ido ana taba shi da hannu ana hankaltar ma'anarsa da haka tunda aka ce haza to abu ne da kowa ya riga ya san shi babu wani wanda zai zo ya ce ba a yi masa wannan isharar ba bai san shi ba ku fahimci wannan abin yawa qala Allah madaki yace wa anna hadha sirati mustaqima sai ce wal isharatu isharar da yake yi a wannan wurin ma'ana fi qawlihi a fadin sa da yace wa anna hadha ai duk wanda ya karanta nahwa cikin ku ya san ismul ishara me ismul ishara sunan da yake nuni zuwa ga wani abu hadha qalamun ko yau hadha kitabun wannan shine matakin farko da ake koya wa mutum larabci ko hadha masjidun hadha qamisun irin wannan hadhihi yadun duka dai komai ana nuna mutum a koya masa to wannan shine ismul ishara Allah madaki yayi amfani da wannan suna yana ishara ne ce hadhihi isharatun ila amrin wadih wannan ishara ce zuwa ga wani abu wanda yake a bayyane yake ka taba ganin mutumin da zai zo ya ce ka ga wannan abu sai ka zo kuma sai ya zama babu komai a gurin ai zaka ce yayi da reka haka ne ku ba ka ba in dai yayi amfani da lafazin wannan yayi nuni zuwa gare shi to dole yana nan a wuri ba a taba samun a ce wannan kuma ba a yi magana sa ba an gane mun can ko a Hausa ko a wani yare na duniya daga tunda yace wannan ita ce hanya ta to lalle hanyar nan tana nan sananniya ce kuma tana da dalilan da za su nuna ta amrun ko ila amrin wadihin bayyinin a bayyane yu'arrafu bihi wanda ake ta'arifin sa ake defining din sa ake nuni zuwa gare shi ake so a sanar da shi a sanarwa wani cewa ga shi shine ma nan yu'arrafu bihi لأن التعريف سيدنا ديكي كنسن ملن وانا دي تابد ميكي كرن تاوى درسيني تقولو كسن الدرسي لارب سن ذاك ديشي جي قبري داو بايا شيسا أصابا مبوغو دا أكي وانن قبات ايبغن سن دام كرن تاوى زدو بابشي يا چليش سبو دا يا فدو اسم سالن دا ينا غا كمربا لليباني وقوبا فدس بغن سن زي بينا amma a lokacin da ya karatu wannan shine abin da ya ambata yana cewa li anna ta'rifa domin sanar da abu ka sanar da wani dangane da wani abu shine ta'rifi ka ce ya wane abu kaza fa shine kaza sai yake ce ma ta'rifi ka introduce ne wani abu ka nuna wa wani ka bayyana masa shi wato ta'rifa shay kaga duk dai karin bayani ne bayyanar da abu sai ce yahtaju ila ibaratin tadullu alayhi duk inda aka ce ka gabatar da wani abu ka gaya mana menene shi ai yana buƙatar wani bayani da zaka yi da zai mana nuni akan wannan abun ai ko an gani an fahimci abu ka an idza qila kamar idan aka ce arif masalan misali a ce nuna mana gaya mana ma huwa alhawa'u wai iska me take iska ne iska dai da ake shaka in aka tambayi mutum me take iska ai kun ga dole zai yi bayani da zai nuni akan wannan abu akan iska din sai ce iska wani abu ne da duk da ba ma gani amma shi muke shaka da ba ma shakar sa da ba a rayu ba irin wadannan abu aka gane bayani ne da aka kawo ta'abirin da zai nuna maka definition din wani abu sai aka yi amfani da lafazi shine ibara wani abu yake nufi ku biyo mu ji sai ce yahtaju ila ibaratin tadullu alayhi wannan bayanin yana buƙatar wata kalma da za ta nuni zuwa ga wannan ibara shine expression duk wani abu da zaka yi bayani da zai bayani nuni wani abu ma huwa masalan al-laham menene misali nama yanda me ka me nama me zaka ce an yi ga fagen falsafa ko ka san falsafa daga cikin matsalolin ta shine tana gaya maka abin da ka sani ne ta wata hanya daban yanzu babu bukatar kace a zo an duk abin da shi yasa suke cewa al-ma'ruf la yu'arraf fa idza dhahabta tu'arrif al-ma'rufa zidtahu nakarata duk abin da aka san shi ba a cewa sai kai bayanin me yake shi in ka tafi za ka yi bayanin sa sai kuma ka ƙara batar da mutane shi kuma haka bane yanzu duk abin da yanzu misali a zo a ce maka menene ilimi ko in wannan nace shi za ka riƙa ji masu falsafa suna faɗa meye ilimi meye hankali meye fahimta gashi dai akwai amfanin su bane ba ina suka abin ne kwata kwata ba da wata amfani ba wani amfani ba amma sai ka ga cewa zance ne na abin da ka san shi za a zo a sake gaya maka shi yau to haka dai misali nake mu ci gaba mu kyale wannan yace ma huwa al-insanu haka nan an tambaye ka ma huwa al-insanu me insan yanzu kaga wannan a tambaye ka me mutum kaga kowa a cikin mu nan mutum ne to shi mutum ne yake tambayar ka me shi haka ga wani abu ne da in ka tashi yanzu bayani yanzu misali da zan tambaye ku malamin mantiki ilimin logic shi dai karshe ma bangare ne na philosophy din me definition din suna al-insan suna cewa al-insanu hayawanun natiqun to dan Allah aka ce dan adam hayawan natiqun an sake batar maka da shi ko fa an ga maka abin da ka sani shine abin da ake nufi abin da aka san shi in ka ce sai ka ƙara fito da shi to sai ka batar da shi amma dai suna yin wannan ne saboda wata manufa saboda galibi a ya shigo usulul fiqh ilmin wannan ilimin saboda usulul fiqh yana mu'amala ne da nassoshin shari'a shari'a ta yi magana akan abubuwa ya ayyuhal ladina amanu to me amanu ya ayyuhal insanu me insan shin aljani zai shiga ciki ko ba zai shiga ciki ba duk irin waɗannan ai suna buƙatar su yi wannan definition din saboda in an zo akan wa shari'a ta hau to iya wannan da aka faɗa akwai nasa amfani amma kuma ba shine komai da komai ba ba shine komai da komai ba bal kamar da malam Ibn Taymiyyah ke cewa ilimin mantiki mutum mai basira ma baya buƙatar sa kuma baya taimakon balidi saboda balidi ba zai gane shi zaka gaba ɗaya ce ba shi da amfani yace if you are very intelligent yana ma'anan in kana da zaka'i to baka buƙatar mantiki zaka fahimci abubuwa yadda ya kamata in kuma kai ba zakiyin bane an koya maka ba za ka gane ba zaka a ƙarshe ce duk ba shi da fa'ida ka tsaya ka bi Qur'ani ka bi hadisi wannan kowa zai iya ganewa Allah madauki da ya mana magana a Qur'ani ya mana magana a hadisai magana yayi da matakin kowanne dan adam bai ware cewa sai wanda ya falsafa ne zai gane Qur'ani ba haka abin yake ba bai ware sai wanda ya falsafa zai gane hadisai ba duk wanda ya karanta akwai gurgurdan ilimin sa gurgurdan abin da zai gane amma akwai abin da fi karfin sa lalle to amma wani wanda ba shi ba ya sani don haka sai ya nemi ilimin agun wani wanda ba shi ba amma kun ga dokar ai da aka tashi sa ta ba a sa ta akan iya wanda suka san falsafa suka san mantiki ba a'a tana kan kowa balaraban kauye bai san komai ba amma an dora masa dokan nan a cikin Qur'ani in aka ce ya ayyuhal ladina amanu da shi ake shi sa shari'o'in suka zama masu sauki ba su da wahala amma kuma ta mun karanta wannan a baya a cikin wannan littafi to mu bar surutun haka yace ma hiya ta'iratu me abin nan jirgin sama jirgi na sama ta'ira da ta'ira kun ga sunan sa an samu an ba shi suna da larabci ta'ira saboda ga ta'ir ne yatir kamar tsuntsu yadda tsuntsu yake tashi kuma haka basiran ko in ce hikimar Allah yadda ya halicci tsuntsu ita dan adam ya karanta ya gina jirgin sama to ila akhirihi har zuwa karshe in aka tambaye ka sai ce fal ibaratu tu'arrifu bihi magana da bayani ita ce za ta fito maka da abu ta gaya maka meye shi wa aktharu ta'birin bittifaqil uqala ta'birin da yafi yawa bisa haduwar masu hankali wanda ke yu'arrifu bi shay'i wanda yake bayyana ma'anar abu wa yuwaddihuhu ya fito da shi fili a san shi bi haythu la yaltabisu ta yadda ba zai taku ɗaya rikice da wani abun ba shine an yakuna bayyinan amamaka fatushira ilayhi, shine abin da ya zama a bayyane yake a gabanka har kai nuni zuwa gare shi. Kun gane me yake nufi? A'a, kun gane ku? Kawo zaɗi na da kake kuɗi gaskiya. Yana faɗar cewa hanyar da tafi kowace hanya kyau da sauƙi wajen bayyana ma'anar wani abu shi ne idan yana gabanka ka yi ishara zuwa gare shi, yadda wanda ake gayawa ɗin yana ganinsa a gabansa ba zai sha wahalar gane ba. Duk wata hanya ku da ba wannan ba, sai ka yi bayani da baki, abu kaza shi ne kaza, shi ne kaza, fari ne, baki ne, dogo ne, yana nan in ka gan shi da kaza, kamar kwatancen hanya. Ko ba ka ba? Kana yi wanda bai taɓa zuwa gari ba, kwatance. Musamman a ce kai ma baka iya kwatancen ba, sai ka ce ya bi gabas. Kasan duk wanda yake bako bai san gari ba, sai ka ce masa bi gabas ko yamma, ka bar da shi. Saboda gabas da yamma ga bako ya danganta, kowane gari yadda suke zuwa maka da ba. A kwakwalwa ne, kana zuwa wani garin inda suke ganin suna sallah, sai ke tsammanin abin wani gu ne da ba, yamma ce ko wani wuri. Haka ne, ayyana jin duk kuna samun wani abu ko? Daga cikin abubuwan mamaki, ni yanzu kun gade a nan masallaci? Wannan alƙibla gani nake arewa miki, tun da nake haka na san. Eh, haka abin yake. Don haka yadda ka fara zuwa wuri irin yadda ya biyo maka, to haka za ka daɗe bai gyara maka, bai gyaru ba. Kuma ba dama kai musu, za ka sheza dole ka tambayi ‘yan wurin su za su gaya maka ya wuri kaza ina ne alƙibla. Don haka in ka tashi bayani ga wanda bai san wuri ba, me za ka ce masa? Da dama, da hagu, da alama, ka ce masa akwai wani abu yana wuri kaza, ka gan shi, eh, to dama da kai kaza, to wannan shi ne kwatance. To kaga duk wannan dai sunansa kwatance da za a zagaya a sha wahala. Amma wanda ya fi kowanne sauƙi shi ne ka ce gashi, yauwa, ce ina malam Shagu, sai a ce gashi, shi kenan kowa yana kallonsa ya gane shi ne wani. To abin da yake nufi, to Allah maɗauki a wannan wurin mai mana ishara ya mana wa anna hadha, kun gani? Don haka ashe ba wani ba zai zo yanzu ya ce Allah bai nuna mana wannan hanyar, yauwa, hanyar ita ce wannan da ya nuna mana. Wani zai ce to wacce ce? Allah ya bayyana ta a cikin Alƙur'ani, tana nan ita ce hanyarsa, a bauta masa shi kadai, a bi manzanninsa. Na'am, ina ne? Sai ce fal ibaratu ta ayyau an yakuna bayyinan amamaka fatushiru ilai, fa idza qila mathalan, naka idan aka ce maka mar risalatu, menene risala? Saƙo ko wasiƙa? Fa rafa'ta hadhihi, sai ka daga wannan littafin, don wannan risala ce ko? Littafi ne. Sai a ce mazzarfu, me envelope shi ne abzarf, me envelope, ai shi ma kaga ka sani. Idza qila zarfun fihi waraqa, ka ce abin nan envelope ne da takarda a cikin, sani kai a tambaye ka me ce ce wasiƙa, sai ka ce zarfun fihi waraqa, ai kaga bayani kai, an fahimci abin? Da za a tambaye ka me ce ce wasiƙa, sai ka ce ai envelope ne da takarda a cikin ta, shi ne wasiƙa. Wannan ka sha wahala ko baka sha wahala ba? Da ko abu ne ka yi nuni, sai a ce ina wasiƙa, sai ka ce gata, wanda yake nema ya riga ya fahimci abu, budawa zai sai ya ga meye a ciki, to anan kuma za a yi gadin din sa nuna masa inda za shi. To mu je dai in kun gane da ya isa haka, yauwa, sai ce idza qila zarfun wa waraqa, idza qila hadha, in aka faɗi haka tusuwira, sai a suranta shi aka fasara wadihan, sai ya zama sananne. Kun ji zancen duk wani iri ko? Yawo, to shi sai bi an goge shi, an cire shi a sabon bugun da aka yi na littafin, saboda misalan a ko in ce yadda ya jeranta kalmomin sun dan caccakuɗe. Yace li annahu bayyinun, saboda a bayyane yake, amma idza wusifa bil ibarati, amma idan aka siffanta shi da wata ibara, fa yahtaju ila bayanin kathir, to yana buƙatar bayani. Duk abin da ba ishara ba ne, to yana buƙatar bayani da yawa. Adi wannan kun gane shi ko? Yauwa, amma ko in ishara ne fa kana da me alƙalami, sai ka daga wannan gashi. Da ka duk wanda yake nan zai ango alƙalami gashi irin sa. Amma daga in wani abu ne daban, sai ka ce me biredi, yanzu baya nan. Kana buƙatar ka bayani wani abu ne da fulawa ake yi, sai an cakuɗa ta, sai an kai, sai an yi kaza, sai an yi kaza, a ƙara suga, a sa mai, a yi mai, duk wannan kaga ka sha wahala. kuma an yi nisa kila ma sai a bace ba a gane abin ba kawai dai abin da ke so mu gane kenan sai sai wa huna to a wannan wuri Allahu jalla wa ala ashara ila hadha at-tariq al-wadih a wannan wuri mun ga Allah madauki yayi ishara zuwa ga wannan hanya bayyananniya din fa qala sai sai wa anna hadha wa hiya isharatun ila shay'in yushahadu ishara ce zuwa ga wani abu da ake ganin sa yushahiduhu an-nas mutane suna ganin sa yushahiduhu as-sahabatu sahabbai suna gani yushahiduhu man kana fi dhaka az-zaman wanda duk suke wancan zamani duk sun ganshi suna fahimta wa fi kulli zamanin haka nan kuma a kowane zamani ma har mu yanzu mun fahimci wannan isharar mun san me Allah ke nufi da ita wa anna hada al-isharatu ila as-sabil to wannan guri ne ya ci gaba a cikin karatun wancan duk tsakanin daga inda yace wa anna hadha hadi isharatu ila amrin wadihin bayyinun yu'arafu bi hazwa nan duk an cile shi to malami yake cewa wa anna hadha al-isharatu ila as-sabil wannan da yace hadha din isharar ce zuwa ga me me yake nuni zuwa gare shi wannan hanya din was-sunna as-sabil was-sunna wa ma fi al-qur'ani was-sunna da kuma dukkan abin da ke cikin al-qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duna gairiha banda wasu masajir din wasu hanyoyin daban ba su ba wa anna hadha sirati mustaqiman idan sai ce al-isharatu lima kana fi ahli an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan isharar ana nuni ne zuwa ga abin da yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana alaihi hadiyuhu kuma hanyar sa akan sa take kun gano bayanin da kuma malamin yake so yi mana yanzu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce hanya ce take nan akwai ta hanyar sa wanda yake bi ko to ita yayi nuni zuwa gare ta da umarnin Allah cewa ita ce hanyar sa ashe kenan duk wata hanya da ta zo daga baya to bata shiga cikin wannan isharar ba lokacin da aka ce wa anna hadha bata nan zaka ba da ita ake ba ashe kenan duk wanda yake son ya shiga aljanna ya zama akan hanyar Allah yake to koma wancan zamanin da aka yi isharar nan kun gane wannan zan yanzu idan ka zo ka nuna kace wa anna sai dai kace hadhihi saboda sun yi wa hanyoyi a wancan zamanin ko guda ɗaya ce to wannan da aka nuni a wancan lokacin ita ce kowa wajibi ya bi ta wannan ita ce al-islam alladhi jaa bihi nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wasallam to sai yake cewa inani wa kullu ma lam kun gani gashi wa kullu ma lam yadkhul fi hadhihi al-isharati duk abinda bai shiga cikin wannan isharar ba wannan nuni lokacin da aka yi nunin baya nan fayumkinu an taqula zaka iya cewa innahu kharijun ala siratil mustaqim in kace baya cikin siratil mustaqim ba kai kuskure ba saboda me daga baya ne wani ya zo da shi ya samar da shi wasu suka karba suka cusa shi a cikin addini aka dauka addini ne alhali kuwa ran da aka yi isharar nan ba shi a ciki kamar yadda ya ga mana ne a farko al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yayi isharar zuwa ga zamani al-yawm a zamanin da Allah madauki yake saukar da wannan aya ranar arfa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjatul wada nan da ya saukar da wannan to duk abin da baya cikin wannan addini a wancan lokaci to an cika addini kafin ya zo shikenan ashe ba buƙatar sa an gane abu to sai ke cewa qala wa anna hadha siratun mustaqiman was-siratul mustaqim fussira fi surati al-fatiha bi iddati tafasir wannan lafadina as-siratul mustaqim a suratul fatiha malamai da dama sun fassara shi zuwa ga ma'anoni da dama wa fi hadhihi al-ayah bi annahu sunnah a wannan aya abinda ake nufi shine sunna wa annahu al-islam kuma shine islam wal qur'an kuma shine qur'ani aw annahu muhammadun alayhi salatu wa salam wasu ma sun fassara abinda ake nufi da siratul mustaqim shine muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadhihi kulluha mutalazima wadannan ma'anonin dukkanin su suna tare da juna yawa in kace kama gashi nan mace faman lazima al-islam da ka duk wanda ya lazimci musulunci fa qad lazima sunna to ya lazimci sunna yana tare da sunna wa man lazima sunnata wanda ya makalewa sunna shi ma fa qad lazima al-qur'an to yana tare da al-qur'an farko waman lazima alquran wanda ya makale alquran ya rike shi ala haqiqatihi faqad lazima alislam wa sunnata to ya rike da islam din da sunnar baki daya yace wa hakaza haka nan haka kowace ma'ana tana nan bal sai ce yajibu luzum alislam ko luzum alislam alladhi dalla alayhi alquran wa sunnah wajibina alazimshi qur'anin da ai abin nan musuluncin da qur'ani da sunna suka yi nuni zuwa gare shi wa bayyanahu nabiyuhu alkarim muhammadun alayhi salatu wassalam kuma wanda annabin wannan sako
ya bayyana shi shine annabi muhammad sallallahu alayhi wasallam wajibi ya zama shi zahabi qala wa anna hadha kuzam ya qala sa ni kan hadisin nan to wa anna hadha siratun mustaqima ushi fa huwa siratun wahid hanya dai kama bayyantu laka fi al-bab alladhi qablahu kama da bayyana maka babin da yake gaban sa fa amara bi ittiba'ihi sai Allah ya umarni da abi wannan hanya ita kadai fa qala sai ce fattabi'uhu kubita wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum an sabili kar ku bi hanyoyi daban-daban nan dan kasurar da biku daga bin hanyar Allah wa dallatil ayatu ina san gudewa ko amma kuna fi na so nake mu gama wa dallatil ayatu wannan aya tana nuni ala anna ittiba'a siratin ladhi al-islam wa sunnah wajibun wannan aya ta nuna mana cewa bin musulunci bin hanya hanyar nan da ita ce musulunci kuma shine sunna wannan wajibi ne bi amrin lahi jalla wa ala bihi saboda Allah ya umarni da shi duk abin da Allah ya ce fattabi'uhu ba ya zama wajibi ba shine abin da ke ne wa anna ittiba'a ghayrihi kuma bin wani wanda ba shi ba min al-ahwa'i na san zuciya wal bid'i da bid'o'i was shubuhati da bin shubuhi muharram haram li qawlihi saboda fannin sa da yake wala tattabi'u subula domin duk abin da ba a hanyar yake ba to ya shiga cikin wadannan kuma ga tafsiri daga sahabbai daga mujahid tabi'i ne da ya samu daga ibn abbas dan haka abinda ake nufi da asbun su ne wadannan bid'o'i da hanyoyin banda da san zuciya sai ce wa hada nahyu yace wala tattabi usbula yace wa hada nahyu shi kuma wannan hani ne wal nahyu huma littahrim hani alam bala muka ce makruhi bane a haramun to haramun fa dalla zalika ala muradil musannif wannan ya mana nuni akan abinda mai littafi ke nufi min al-istidlal bil ayati na kafa hujja da yayin da wannan aya ala wujubi dukhul fi al-islam akan wajibin shiga musulunci wa tahrim al-khuruj anhu ila ghayrihi da kuma haramcin fita daga musulunci zuwa wani addini daban wannan aya ta nuna mana na kulukuru wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili insha Allah an fahimta to za mu tsaya nan insha Allah darasin mu na gaba sai mu tashi kan hadithin Aisha رضي الله عنها من حدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فيما يد اكي امفاني دي شيء دون نور وجب شيء واجبي ابي مسلم من عند الله صلى الله عليه وسلم ادي درس لنا 50 جنا ده متاش من ان شاء الله من فات الله سبحانه وتعالى يقال من علمي يقال من ثبت ده ثباتي اكن هنير سنه ثم من عند الله صلى الله عليه وسلم واكن دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك